إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidut tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Ande Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muka saba karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 67 a wannan yammaci na Alhamis 5 ga watan Safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dadai da daya ga watan tara shekara ta 2022 idan ba a mance ba muna karatu a gaba ta uku wanda mawallafin littafin nan da muke karanta tarihin Umar ya kawo mana gabar da ta kunshi fito mana da misali ko misalai da suke nuna irin gudunmawar da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya bayar a lokacin khalifancin Sayyidina Abu Bakar Allah yarda da su gaba daya wannan gaba ta uku mun kammala karatu akan dangane da misalai guda biyu da aka kawo karkashin wannan gaba din misalin da zamu tashi kansa a yau shine misali na uku wannan gaba ta uku ta kunshi misalai guda uku da suke fito mana da yadda Amirul Mu'minin Umar Allah yarda da shi yayi ta bada gudunmawa a lokacin khalifancin Sayyidina Abu Bakar Allah yarda da su gaba daya misali na karshe a wannan gaba ta uku yace ra'ayuhu fi ta'yini abana bin Sa'id ala al-Bahrain a halkar da ta gabata mun yi takaitaccen tarjuman wannan sahabi Aban bin Sa'id mun ce ba Iban bane akwai typing error Aban bin Sa'id wannan shine asalin sunan sa to menene ra'ayin Sayyidina Umar kenan Sayyidina Umar yakan bijiro da ra'ayoyin sa ga Sayyidina Abu Bakar Allah yarda da su gaba daya a duk lokacin da ya ga abu ya cancanta a yi shi to baya kasa a gwiwa baya shiru yakan bijiro Sayyidina Abu Bakar to shine wannan misalin da za a kawo mana na uku a wannan gaba ta uku yace intahaja Abu Bakrin radiyallahu anhu khatta shura fi ta'yini al-umara Sayyidina Abu Bakar Allah yarda da shi ya bi hanya ta tsari na neman shawari wajen ayyana jagorori a garuruwa tunda shi yana Madina Madina kuma ita ce headquarter ta musulunci to gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu mun san musulunci ya watsu a cikin jaziratul arabiya garin Makka ta zama karkashin ikon musulmai garin Taif ta zama karkashin ikon musulmai garin Bahrain tana karkashin ikon musulmai haka garin Yaman to annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana Madina dole ne ya wakilta wakilai da za su wakilce shi a waɗannan garuruwa da suke karkashin ikon musulunci to sai zama sunna ce annabi ya fara ta sai tura wakili misali garin Makka sai ce wane kai ne jagora kai zaka jagoranci al'umma musulmi a Makka kaman gwamna kenan sai tura wani wakilin Taif yace kai zaka jagoranci al'umma musulmi a Taif kai zaka jagorance su a duniyar su da lahirar su a lahirar su ka ja su sallah a duniyar su kai ne jagoran su kai ne alƙalin su duk wani abu da ya taso kanka za su yi kai ne mai kula da baitul malin su dukiyar su kai ne mai musu kaza da kaza abubuwa na raya ƙasa duk kai ne yana wuyanka to wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ya zo sai ya tafi a mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi ma da ya zo gabanin ya ayyana jagora ya ce wane kai ne gwamna a gari kaza sai ya shawarci wanda yake tare da su shine anan yake mana bayani yace faqad warada annahu shawara ashabahu fi man yab'athu ila al-bahrain ya tabbata cewa sayyidina abubakar ya shawarci abokansa sauran sahabban annabi kenan sallallahu alaihi wasallam fi man yab'athu ila al-bahrain dangane da wanda zai tura bahrain ya zama gwamna faqala lahu uthman to anan uthman sai fara bashi shawari yace ib'ath rajulan qad ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqadima alaihi bi islamihim wa ta'atihim ni shawari na anan inji sayyidina usman shine ka tura mutumin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura a zamanin sa ka tura mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a zamanin sa sai ya zo wa annabi da labari akan cewa dukkan su sun musulunta mun san gari idan musulmai suka je suka yi rinjaye akan garin ba lallai ne ya zama duka mutan garin sun musulunta ba zai iya yiwa majority sun musulunta to amma wanda ba su musulunta ba kuma sai a dora musu jizya duk shekara za su na bada jizya to Bahrain abin da ya faru kenan da ta shiga karkashin ikon musulmi ba duka ƴan Bahrain din bane suka rungumi musulunci to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wakilinsa ya je ya zama jagora a Bahrain din sai ya zo wa annabi da labarin cewa ai dukansu ma sun musulunta duk sun sallama sun karbi musulunci sun yi imani da Allah subhanahu wataala to sai ya zo wa annabi da labari kan musuluncin su da kuma miƙa wuya ga hukunce-hukunce na addinin musulunci to wannan shine dalilin na farko na sayyidina Usman da ya sanya ya ba da shawari akan a tura wannan mutumi wannan mutumi ne za a ambata mana shi a nan gaba dalilin sa na biyu wa qad arafuhu wa arafahum mutan Bahrain sun san shi shi ma ya san su idan ya tashi zuwa ya san da wace irin fiska zai je musu su ma idan ya je gare su sun riga da matintini sun san shi wannan dalilin sayyidina Uthman na biyu da ya ba da shawarin tura wannan mutumi wanda za a ambata mana sunansa a nan gaba wa arafa biladahum ya'ani al-ala'u ibn al-hadrami sannan kuma ya san garin su farin sani wani mutum ne wannan shine al-ala ibn al-hadrami yanzu sayyidina Usman da ya nemi shawarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da wanda zai tura Bahrain ya zama gwamna sai sayyidina Uthman ya ba da shawarin akan a tura al-ala'u ibn al-hadrami sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi gabanin ya koma ga Allah ya ayyana shi ya zama jagora a wannan gari daga baya annabi ya dauke shi saboda wata maslaha to shine sai sayyidina Usman ya bada wannan shawari akan a tura shi sayyidina Abubakar ya tura shi me dalili dalilansa guda uku na farko shi al-ala'u ibn al-hadrami annabi ya tura shi da kuma annabi ya tura shi sai aka ci gagaruman nasara ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da labari akan cewa ai duk mutanen garin duk sun musulunta sun miƙa wuyawa shari'ar musulunci dalilin sa na biyu sayyidina Usman ya san su in yaje ya san yanda zai gudanar da jagoranci akan su saboda ya san su su ma sun san shi idan yaje ba za su wahala da shi ba saboda sun riga sun san shi sun san siyasarsa da jagorancinsa dalilin sa na uku ya san garin kaga idan ka san guri gudanar da jagoranci a cikin gurin ba zai maka wahala ba to waɗannan su ne dalilan sayyidina Uthman da ya sanya ya bada shawari wa sayyidina Abubakar akan ya tura al-Ala ibn al-Hadrami fa aba zalika Umar sai dai Umar shi baya tare da sayyidina Abu Uthman ya kira ayin sayyidina Uthman baya goyon bayan sayyidina Uthman akan a tura al-Ala ibn al-Hadrami shi yana da wani shawari daban wa qala sayyidina Umar sai yace akrih abana bin sa'id ibn al-As فانه رجل قد حالفهم تو wannan shine shawarin sayyidina Umar dama shine dalilin ma da yasa aka kawo mana wannan topic din cewa sayyidina Umar ya bada shawari wa sayyidina Abubakar akan ya tura Aban bin Sa'id ya zama jagora a Bahrain to shine sayyidina Umar yace akrih Abana bin Sa'id bin al-As katilastawa Aban bin Sa'id bin al-As me yasa sayyidina Umar yace ya tilasta masa a can baya in ba amince ba mun yi bayani cewa annabi gabanin ya rasu ya sa Ala bin al-Hadrami gwamna a Bahrain kuma sai ya gusar da shi ko to da ya gusar da shi waye kawo ya kawo Aban bin Sa'id ne kaga kowanne ya bada shawari sayyidina Umar shi ya duba cewa tunda annabi ya gusar da Ala ibn al-Hadrami to ai bai kamata sayyidina Abubakar ya sake ayyana shi ba tunda sanda annabi ya rasu waye yake gwamnan Bahrain Aban ibn Sa'id shi yake gwamnan Bahrain to a fahimtar sayyidina Umar tunda har annabi ya gusar da al-Ala ibn al-Hadrami to yanzu babu bukata a sake tura shi a ayyana shi a duba a ga wane ne yake kan jagorancin lokacin da annabi ya rasu sai a tilasta masa yanzu wannan kalma na a tilasta masa zai sa mu fahimci wani abu guda duk da anan zai zo ya bayyana mana kenan shi da kansa yake mun fahimta sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Aban ibn Sa'id shine gwamnan Bahrain da ya rasu sai Aban ibn Sa'id ya dawo Madina aka ce ya ka dawo yace kai ai tunda annabi ya rasu bazan sake yi ma wani aiki ba ni ma'aikacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma tunda Allah ya dauki rayuwa annabi to babu wani mahaluki da zan kara yi wa aiki a ban kasa to shine sayyidina Umar yake ce masa ka tilasta masa duk da ya ce ba zai sake aiki ma wani mahaluki a ban kasa ba banda annabi tunda annabi ya rasu tilasta masa shi ko dole maka biyayya tunda kai shugaba ne shugaba za a masa biyayya matukar bai saba wa Allah ba wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah kuma ku yi da'a wa waɗanda suke jibintan al'amuran ku sune shugabanni to kaga in Abubakar ya tilasta masa ko baya so dole masa da'a tunda abin da ya tilasta masa ba saban Allah bane in saban Allah ne nan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq in saban Allah ya tilasta masa nan ba zai masa da'a ba saboda ba'a da'a wa halitta wajen saba wa mahalicci to amma tunda ba saban Allah bane kaga in Abubakar ya tilasta masa dole yaje to wannan shine ra'ayin sayyidina Umar shi yasa ya amfani da wannan lafazi yace akrih Aban ibn Sa'id ibn al-As fa innahu rajulun qad halafahum ya bayyana wani sashe na hujjansa sashe kuma sai yayin shuru shine wanda muka yi ishara akai yace ka tilastawa Aban ibn Sa'id ya koma yaje ya ci gaba da jagoranci a Bahrain me dalilin sa yace fa innahu rajulun qad halafahum akwai yarjejeniya tsakanin sa da su akwai fahimtar juna tsakanin sa da su saboda haka ka tura shi ra'ayi hujjarsa kuma ta biyu bai bayyana ta ba ita ce muka yi ishara kanta cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shi kuma har annabi ya rasu shine akai kenan shi ya fi cancanta ya koma ya ci gaba da jagorantar mutane a Bahrain to anan gurin wani shawari sayyidina Abubakar ya karba na sayyidina Uthman ya karba ko na sayyidina Umar shi dai Umar ko da ba za a karbi shawarin sa ba in ya ga yana da ra'ayi wanda yake ga shi yafi baya shi sai ya bujuro da shi to anan sai ya ce mana fa aba Abubakrin an yukrihahu Abubakar sai ya kiya tilasta masa kenan ya ki karban shawarin sayyidina Umar me yasa shi ma yana da dalilin sa sahabban annabi kenan duk wanda ya tashi zai yi magana baya yi da son rai yana duba dalili da ya rika sai ya fito da maganarsa sannan kuma baya garajen maida ra'ayin dan uwansa har sai in yana ga ra'ayinsa yafi na dan uwansa karfi hujjar da ya rika akan ra'ayinsa tafi hujjar da dan uwansa ya rika shi ma akan ra'ayinsa to wannan sai ya sa ya maida ra'ayin dan uwansa amma in har yaga hujjan dan uwansa tafi nasa yana sauka daga kan ra'ayinsa ya dawo kan ra'ayin dan uwansa haka suke sahabban annabi babu sarrai tare da su Allah madaukakin sarki ya tsarkake su daga wannan to Abubakar sai ya tilastawa Abanu bin Sa'id menene dalilinsa ga dalilinsa nan wa qala sai sayyidina Abubakar yace la ukrihu rajulan yaqulu la a'malu li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin sayyidina Abubakar da ya sanya shi ba zai tilastawa Abanu bin Sa'id yaje zama gwamnan Bahrain ba yace la ukrihu rajulan bazan tilastawa mutumin da yaqulu yake cewa la a'malu li ahadin ba'da rasulillah yace bayan annabi ba wani wanda zan sake yi wa aiki ni ma'aikacin annabi ne Bilal ma ayi irin wannan furuci bayan rasuwan annabi aka ce Bilal kira sallah sai ya ce a'a bazan sake kira ma wani sallah ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ire-iren waɗannan da dama cikin sahabbai wannan zai nuna maka yanda suke tsantsan soyayya wa annabi tantagariyar soyayya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashi abubuwan da suke yi din dan Allah suke yi amma rasuwan annabi sai soyayyar da suke yi wa annabi ta sa suka gagara yin ci gaba da wannan abu wasu ma sun kasa zaman Madina zaman Madina ya gagare su saboda duk wani mauƙifi da suka gani na manzon Allah a Madina yana daga musu hankali misali mutum ya shigo masallacin annabi ya ga gurin da annabi ya saba zama sai hankalinsa ya tashi sai ya kasa mallakan kansa hawaye sai ya kwace kuka sai ya kasa nitsuwa ko kuma a zo sallah ka san za a ji kabbaran annabi ne in aka zo sallah aka yi ikama sai a ji kabbaran sayyidina Abubakar wannan ma sai kuka ya kwace haka in aka zo kiran sallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ji masallaci ya kaure da kuka to wannan yasa da yawa daga cikin sahabban annabi suka gagara zaman Madina saboda tuna annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi to shine sayyidina Abubakar yace bazan tilasta mutumin da yace bazan kara yi ma wani aiki ba bayan manzon Allah kaga shi ma wannan ita ce hujjarsa tunda wanda ya faɗi hakan ba za a ce yayi laifi ba a shari'a to shi yana ga bai kamata a uzura masa ba in akwai wani wanda zai iya to a tura wani wanda zai iya matukar ya cancanta to wa ajma'a abubakrin bi'satal ala'i bin al-hadrani ila al-bahrain kenan yanzu sayyidina abubakar ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina usman to anan sai yayi azaman tura ala bin al-hadrami zuwa bahrain ya zama gwamna kenan yanzu ya zabi ra'ayin sayyidina usman Allah ya jaddada su gabaɗa to babban abin da zamu dauka karkashin wannan takaitacciyar kissa wacce ta fito mana da yanda sayyidina Abubakar ke shawartan sahabban annabi da yake tare da su wajen gudanar da mulkin sa da ma ayyana waɗanda zai ayyana a matsayin mataimakin sa a sauran garuruwa zai fito mana da yanda sayyidina Umar Allah ya dade shi ke ba kokarin fito da ra'ayin sa matukar ya gamsu da ra'ayin nasa abin da ya tafi akai to wannan shine ya kawo mu karshen bayani kan gabata uku daga gabobi da mawallafin wannan littafi ke kawo mana wanda za su fito mana da yanda sayyidina Umar ke bada gudunmawa a jagorancin sayyidina Abubakar wannan bayani da ya kawo a kasan wannan gabadin fa Abubakar radiyallahu anhu kar shawara ashabahu zamu ga duk bayanai ne da ta'aliki wanda ba ma bukata su kusan gundarin maganan gashi nan anan mun karanta shi to nan bayanan da zamu zo mu ta karanta duk ƙara sharhi ne da bayani kan wannan wanda zai cinye mana lokaci mu tsaya muna karanta shi ina ga sai mu tafi zuwa gaba ta hudu cikin gabobi da sayyidina Umar za a fito mana yanda yake bada gudunmawa da kuma yanda yake taka rawa a jagorancin sayyidina Abubakar Allah ya dade su shi yasa yace rabi'an wannan gaba ta hudu kenan kowane gaba in an dauke ta za a ga karkashin ta za a samu misalai biyu zuwa uku wannan gaba ta uku da muka kammala bayani kanta an kawo mana misalai guda uku to ga nan gaba ta hudu ita kuma bari mu ga misalai nawa za a kawo mana karkashin ta waɗanda suke fito da yadda sayyidina Umar ke bada gudunmawa a jagorancin sayyidina Abubakar Allah ya dade su gaba daya rabi'an رأي عمر في عدم قبول دية قتل المسلمين واعتراضه على إقطاع الصديق للأقرع بن حابس وعيينة بن حسن كنن awannan topic ko unwani da muka karanta zamu fahimci cewa gaba ta hudun nan tana da misalai guda biyu karkashinta. Misali na farko da za a kawo mana da zai fito mana da yanda sayyidina Umar ke bada gudunmawa a jagorancin sayyidina Abubakar shine ra'ayu Umar fi adami qabuli diyata qatl almuslimin. Ra'ayin sayyidina Umar da ya bijiro da shi wa sayyidina Abubakar akan kar a karbi diyan waɗanda aka kashe wa musulmai, kar a karbi diyan waɗanda aka kashe wa musulmai. To kaga wannan topic din kaman rufaffen topic ne, yana bukata a buɗa shi. Wanda aka kashe wa musulmai a ina, a wane sababi, su waye suka kashe wa musulmai, kaga wannan dole mu fito da shi. To amma dai wannan topic ne ya kulla mana dan ya fito mana da misali cikin misalai da suke fito da irin rawa da sayyidina Umar ya taka a khalifancin sayyidina Abubakar. Sai gaba ta biyu ko misali na biyu, wa'tiraduhu ala iqta'is siddiq lil aqra ibn habis wa uyainah ibn hisn, da kuma fito na fito da sayyidina Umar yayi akan mataki ko hukunci da sayyidina Umar ya dauka ko ya yanke wajen yankawa waɗannan sahabbai guda biyu, yanka musu gona. Na farko Al-Aqra ibn Habis, na biyu Uyainah ibn Hisn, sun zo gurin sayyidina Abubakar kamar yadda zamu zo mu gani a nan gaba. Suka bijiro masa da ra'ayinsu cewa ya yanka musu filaye a yankinsu su yi noma don mutan yankinsu amfana da wannan noma da za su yi. Sayyidina Abubakar shi kuma a irin siyasarsa baya yanke hukunci idan an bijiro masa da ra'ayi sai ya shawarci wanda suke tare da shi. To shine Sayyidina Abubakar ya shawarci wanda suke tare da shi cikin sahabban Annabi, sai suka yi muwafaka akan wannan ra'ayi, suka bada goyon baya. A daidai wannan lokaci kuma Umar baya nan. Wannan a takaice nake kawo mana, zamu zo mu ga bayanin a nan gaba. Umar baya nan, to shi kuma idan yayi abu yakan so Umar ya sani, shi Sayyidina Abubakar, saboda Umar Allah madaukakin sarki ya masa tataccen ra'ayi. Shi yasa galibi idan ya bada shawari ko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai kaga Qur'ani ya sauka ya karfafi wannan ra'ayi na Sayyidina Umar. Allah ya yarda da shi. To shi yasa Sayyidina Abubakar yake ba wa ra'ayoyinsa muhimmanci. In an yi abu koda baya nan sai ya tuntube shi ya ji to shi menene ra'ayinsa, koda wasu sun bada shawari. To zamu zo mu ga Sayyidina Umar a nan, an ce mana yayi fito na fito da wannan ra'ayi, an gane shine i'tiraduhu ala iqta'is siddiq, fito na fito da Sayyidina Umar yayi akan yanka feguna ko filaye da Abubakar Siddiq yayi lil Aqra bin Habis, ga Aqra dan Habis da kuma Uyainah bin Hisn. Ya yi fito na fito da wannan hukunci, baya tare da shi, kuma ya bayyana dalilinsa. Za mu zo mu ga wannan a nan gaba. To yanzu bari mu ɗauki misali na farko da aka kawo mana a wannan gaba ta hudu, shi ne ya ce ra'ayu Umara fi adami qabuli diyata qatlal muslimina fi hurubin ridda. Yawa, to ga abun ya dan fara fitowa. Ra'ayin Sayyidina Umar akan kar a karɓi diyan waɗanda aka kashe wa musulmai a yaƙin ridda. Ra'ayin Sayyidina Umar, me ra'ayin Sayyidina Umar dangane da karɓan diya ga waɗanda aka kashe wa musulmai a yaƙin ridda? Shi yaƙin ridda gaba ɗaya ne Sayyidina Umar ya yi fito na fito da kar a karɓi diyan waɗanda aka kashe wa musulmai, ko kuma akwai wani yaƙi ayyananne? Sannan kuma me yasa har aka je ga batun a karɓi diyya? To kaga kaman anan mawallafin bai kawo mana waɗannan bayanan ba, kawai anan ya fara bayani cewar ja'a wafdu buzaqa min asad wa ghatfan ila abi bakrin yas'alunahu sulha fayukhayyiruhum baina alharbil mujliyati wassilmil mukhziya. Kawai ya yanko mana bayanin ne. Ba duka yaƙin ridda bane hakan ya faru. akwai mun san yakin ridda nau'i nau'i ne kala kala ne ba kwaya ɗaya bane saboda wanda suka yi riddan su ma ba nau'i ɗaya bane malamai sun kawo su nau'uka daban-daban cikin wanda nau'ukan wanda suka yi ridda akwai wanda gaba ɗaya ma sun bar musulunci sun yi ridda sun bar musulunci wanda dama ba su shiga musulunci shiga na gaskiya ba me yasa su suka shiga musulunci buwaya da izza da Allah ba annabi to suna ga in har ba su shiga musulunci ba annabi zai iya cin musu to bari su ba wa kansu kwaba su ba wa kansu kariya da shelanta sun yi musulunci duk tare da cewa musuluncin bai ratsa zukatansu ba shi yasa annabi na rasuwa suka koma gidan jiya kaga wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu kuma an samu wasu mutane da suka yi da'awar annabta cewa su ma annabawa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi a matsayin manzo su ma an aiko su a matsayin manzanni kaga su ma waɗannan nau'i ne cikin nau'ukan ridda to sai aka jingina nau'i na uku tare da waɗannan dube da cewa duk a lokaci guda suka bayyana su ne wanda suka hana zakka wanda suka hana zakka su ma aka lissafa su ciki saboda tare matsalolin ya fashe ya bayyana ya shahara ya bunƙasa to waɗannan nau'uka guda uku duka sayyidina Abubakar ya yake su to anan gurin tunda muka ji wannan kalma ta buzaka ta bayyana a wannan gaba din zamu fahimci wane yaki ne cikin yakukuwar ridda wannan tunani na sayyidina Abubakar ya zo a kan cewa sai an ba da diyan waɗanda aka kashe musulmai a taƙaice ko kuma a gurguje wannan wafdu buzaka su ne kaman wakilan ƴan buzaka ne cece buzaka ko me ma'anar wannan kalma ta buzaka buzaka sunan wani ruwa ne na wata ƙabila cikin ƙabilun Larabawa a can yankin Najd sunan wani ruwa ne na wata ƙabila cikin ƙabilun Laraba malamai na tarihi sun samu saɓani akan wace ƙabila ce buzaka sunan ake jingina shi gare ta wasu malaman suka ce ƙabilar Tayyi akwai Adi ibn Hatim At-Ta'i ya fito da ƙabilar Banu Tayyi to wannan ƙabila buzaka ruwanta ne sunan ruwan ne ake kiransa buzaka ai za ka iya samun guri a kira shi da wani suna ko kuma ruwa a kira shi da wani suna kogi hakan nan sai ka ji an masa wani lakabi ai akwai Furat katon kogin da ya wuce jikin Misra ko akwai Nil sunan ruwa ne ko cikin manya-manyan ruwa da aka san su suka shahara a duniya to ita ma buzaka sunan wani ruwa ne na ƙabilar Banu Tsai ita take rayuwa a ariyan gurin wasu malaman suka ce a ƙabilar Banu Asad to a gurguje wannan ruwa da muke bayaninsa a nan yaƙi ya auku tsakanin dakarun musulunci da ɗaya daga cikin wanda suka yi da'awan annabta shine Tulaihatul Asadi Tulaiha Al-Asadi wanda ya fito daga ƙabilar Banu Asad ya zo gurin annabi da shi da 'yan ƙabilarsa sun shelanta musuluncinsu sun karɓi musulunci da suka koma sai shi yake ce mutanensa shi ɗin ma fa ya zama annabi an fara masa wahayi to 'yan ƙabilarsa kuma Banu Asad ƙabilanci sai ya ɗebe su sai suka gaskata shi suka yarda shi annabi ne suka masa muwafaka to ba bai tsaya a nan ba sai aka samu makwabtansu 'yan ƙabilan Banu Tsai wanda ai ɗazu mun yi bayaninsu cewa wannan buzaka wasu malaman tarihi sun ce ruwansu ne wasu kuma sun ce na Asad ne ƙabilar Asad to sai 'yan ƙabilar Tsai aka samu wasu daga cikinsu suka mara masa baya yanzu 'yan ƙabilarsa sun mara masa baya sun yarda cewa shi annabi ne wata ƙabila ƙabilar Banu Asad sai kuma ƙabilar Banu Tsayyi'in ƙabilar Banu Tsayyi aka samu wasu daga cikinsu su ba duka ba su ma suka mara masa ba suka ce sun yarda shi annabi ne mun samu ƙabilu guda biyu sai ƙabila ta uku ƙabilar Abs da kuma ƙabilar Zubiyan Absun wa Zubiyan waɗannan ƙabilu guda biyu ƙabilu ne wanda suke rayuwa a guri guda su ma sun mara masa baya sun yadda cewa shi annabi ne mun samu kabilu guda hudu ko sai kuma akwai kabila ta karshe ta biyar kabilar banu fazara kabilar banu fazara sun ma sun masa mubaya'a sun masa muwafaka sun sallama sun yarda cewa shi annabi ne kan kabilun suna da yawa na farko kabilar sa muka ce wata kabila kabilar banu asad ko sun masa muwafaka sun yarda cewa shi annabi sai wani sashe na kabilar banu tsaye sai kuma abusun wa dubiyan kabilu hudu sai kabila ta karshe kabilar fazara waɗannan kabilu guda biyar sun bi wannan mutumi da ake kiransa Tulaihatul Asadi wanda ya fito da kabilar banu asad sun bi shi sun yarda sun sallama cewa shi annabi sharrinsa bai bayyana ba da kaidinsa da makircinsa da da'awarsa ta annabta sai bayan rasuwan annabi abun ya shahara sosai to shine sayyidina abubakar ya tada dakaru ya sanya Khalid bin al-Walid a matsayin jagoran wannan dakaru ya fiskantar da su su je su yaki Tulaiha to amma gabanin ya tura Khalid bin al-Walid ya je ya yaki Tulaiha wanda yace shi ma annabi ne ya tura Adi ibn Hatim at-Ta'i mun yi isharar sa a baya wanda ya fito da kabilar Banu Tayyi kuma mun ce kabilar Banu Tayyi an samu wasu daga cikin su da suka bi Tulaihatul Asadi suka ce sun yarda shi annabi ne to gabanin sayyidina Abubakar ya tura Khalid bin al-Walid sai tura Adi ibn Hatim at-Ta'i yace masa ka je ka riski mutananka tunda ai shi dan kabilar Banu Tayyi ne kabilar Banu Tayyi kuma sun su sun bi Tulaihatul Asadi sun yarda cewa shi manzo ne sayyidina Abubakar yace adrik qaumak ka je ka riski mutananka ka ja hankalin su kasu bi wannan mutumi da yake da'awar annabta saboda in suka kuskura suka bi shi za su halaka saboda sayyidina Abubakar ya sha kamara na fito da duk wani wanda zai kawo cikas akan addinin musulunci saboda wanda zai ce shi annabi ne ya kawo cikas addinin musulunci ya kawo tasgaro a watsuwan addinin musulunci ya kawo gidi ya kawo koma baya da ci baya wa addinin musulunci tunda addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ya aika yanzu duk wani wanda zai zo ya ce shi annabi ne yana so ya rusa addinin musulunci to Abubakar kuma sai inda karfin sa ya kare to yana ganin cewar matukar mutanen Tayyi kabilar Banu Tayyi suka bi Tulaiha suka kisa dawo to halaka su tazo saboda ba zai kyale su ba zai daga musu kafa ba to shi yasa sai ta da ɗaya daga cikin ɗansu ɗan wannan kabila din sai ya tura shi gabanin ya tura Khalid yace ka je ka riski mutanenka ka ja hankalin su su yi maza su kaurace wa Tulaiha ra'ayin da suka tafi a kai na yarda cewa shi annabi ne manzo ne su janye daga wannan su dawo kan turba ta gaskiya in ba haka ba kuwa suna dab da halaka to sai Adi ibn Hatim ya fita ya tafi yankin sa Khalid ibn al-Walid ya fita daga garin Madina da dandazo wannan shi zai kai mu bayani kan wannan gaba da aka yanko aka kawo mana ya aka yi har sayyidina Abubakar ya nemi a kawo fansa na waɗanda aka kashe wa musulmai bayanin yana baya kaɗan to in muka ɗauko shi za mu zo mu haɗa hancinsa da wannan bayani nan ne abun zai fito mana sosai Khalid bin al-Walid Allah yarda da shi ya fita da dandazo da sayyidina Abubakar ya fuskantar su je su yaƙi Tulaihatul Asadi to da ya je yankin Najd yankin su Tulaiha sai tura mutane guda biyu shi Khalid bin al-Walid tunda shine komanda shine jagora na tawagar yaki sai tura mutane guda biyu su je masa gangane su je su ga yaya tsarin mutanen yake shi Tulaiha ya yake gudanar da jagorancin sa a lokacin da yake da'awar cewa shi annabi ne sai ya tura Thabit bin Akram da Ukkashatu bin Mihsin ai mun san Ukkasha ko akwai hadisi wanda yake mai tsayi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad idhru fi 'ali sawadun 'azimun fa dhanantu annahum ummati fa qila li hadha musa wa qawmi fa idha sawadun 'azimun fa qila li hadhihi ummatuk
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا حديث مسعيد تسع النبي يفوتو سيتي هم الذين لا يسترقون زواك عشان حديث النبي سبو دينا دفعي هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم عمو سوانا حديثكو دع النبي أم بچو سمتاني قدا دبو سبئين دزاس شقاء الجنة باتارد حساب وباتارد عذاب بسكين الأمة sai ukasha ya miƙe yace ya rasulullahi ud'ullaha an yaj'alani minhu ya manzon Allah roki Allah ya sa ni cikin mutum 70 din annabi yace anta minhu sai wani mutum ya sake tashi yace ya rasulullahi ud'ullaha an yaj'alani minhum ya annabi yace sabakaka biha ukasha ukasha ya riga ka da wannan mutsayi sai kai hakuri to Khalid bin al-Walid da ya isa wannan yanki na su Tulaiha wanda ya da'awar annabta sai tura mutane guda biyu su je masa gangani na farko muka ce Thabit bin Aqram nabi Ukashatu bin Mihsan wadannan mutane guda biyu da suka ƙara sa yankin da Tulaiha yake gabanin su hadu da shi sai suka hadu da dan yar uwar Tulaiha wasu malaman tarihi suka ce a dan uwan Tulaiha wanda ake kiran sa Hiyal sai ya fidda takobin sa yayi kansu su biyu ne shi kuma shi kadai ya san me ya kawo su ya san an turo su ne su zo su yi gangane wa babban sa shine Tulaiha ko tunda shi dan uwan Tulaiha ne sai yayi kansu da takobin sa to su kuma sarkin yawa fi sarkin karfi su ma suka zara takubban su saboda ba za su bari ya musu lahani ba suka yi kansa sai suka kashe shi sai suka ci gaba da tafiya suna ƙara shiga yankin Tulaiha sai suka yi kitubus da shi shi kuma labari ya iske shi cewa akwai wasu mutane guda biyu cikin rundunar da aka turo ta yaƙe shi sun haɗu da ɗan uwansa sun kashe shi to sai ya fito da makaminsa da shi da ɗan uwansa Salama suka fito da nufin neman waɗannan mutane guda biyu sai suka yi kitubus da su suka yi kitubus da Aqram Thabit bin Aqram da Ukashatu bin Mihsan to da suka hadu da su shi Tulaihatul Asadi sai yayi kan Ukasha bin Mihsan sai ya kashe shi anan yayi shahada shi kuma Thabit bin Aqram dan uwan Tulaiha Salama sai yayi kansa shi ma ya kashe shi kaga su anan aka kashe su biyun nan waɗanda Khalid ya tura su je masa gangani an kashe su an kashe Ukasha bin Mihsan wa ya kashe shi Tulaiha wanda yace shi ma annabi sannan an kashe Thabit bin Aqram wa ya kashe shi dan uwan Tulaiha wanda ake kiransa Salama to Khalid bin al-Walid yana can yana ta dako yana jira yan aika da ya tura su zo masa da labari sai ji shirin yayi yawa sai tada tawagar sai yace ku tashi mu shiga mu je mu ga me ke faruwa wannan yan aika da na tura yan gangane da na tura shiru sun je ba su dawo ba yana cikin tafiya kawai sai ya kitubus da gawawwakinsu sai gagawan Ukasha bin Mihsan gagawan Thabit bin Aqram to anan fa Khalid ya ce to yanzu sai mu shaɗan maran yaƙi abu na farko da Khalid bin al-Walid ya yi shine sai ya fara tunanin da yake Allah ya bashi basira yana da basira a wajen fagen daga wajen yaƙi shi yasa ake masa laƙabi da Saifullahi takobin Allah takobin Allah zararre shi Khalid bin al-Walid annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina masa yana da dabara a fagen daga to abin da ya fara yi matakin farko kuma cikin iko Allah ya bashi nasara matakin farko da ya fara bi na yakan wannan mutumi shine sai yake kokarin ya hada kai da kabilar Banu Tayyi wanda ba su hada kansu da Tulaiha ba in ba amince ba mun yi bayani cewa kabilar Banu Tayyi ba dukansu bane suka masa muwafaka wasu daga cikin su ne to wanda ba su masa muwafakan ba sai Khalid bin Walid yayi kokarin ya hada kansa da su wanda suna nan akan cewa annabi shi kadai ne manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba babu wani manzo ban da shi to Khalid bin Walid sai yunkurin hada kansa da su to Adi ibn Hatim at-Ta'i in ba amince ba mun ce sayyidina Abu Bakar ya tura shi ya je ya samu mutanansa ya ja hankalin su su dawo daga rakiyar Tulaiha in ba haka ba halakar su ta zo ai mun yi wannan bayani to sai Adi ibn Hatim ya ce wa Khalid dan ba ni kwana uku saurara mun kar ka hada kanka da waɗannan ƴan kabila tawa ku je yakan Tulaiha yaga ƴan kabila ta suna tare da kai ya kakkashe ƴan kabila ta da suke tare da shi an gane bayanin sa tunda yanzu a tare da shi akwai wani sashe na ƴan kabilar Tayyi a lokacin da labari ya iske shi cewar nan ga wasu sashe na kabilar Tayyi sun sake hada kansu da Khalid bin Walid cikin wanda ba su goyi bayan sa ba to wanda suka goyi bayan nasa duk da sun goyi bayan sa sai ya kashe su kaga wannan zai nuna maka ƙarya yake yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ai yayi fito na fito da kabilanci ko to shine yace ka dan bani kwana uku Khalid yace ba matsala na ba yaje ya samu ƴan kabilar sa ya ja hankalin su ya nuna musu hatsarin da suke ciki nabin Tulaihatul Asadi cewa in har kuka zauna tare da shi akwai kalubale guda biyu da suke fuskanta na farko tun daga can wanda ba su yi masa mubaya'a ba ko shakka babu za su shiga cikin tawagan Khalid shi ko in ya ji labari sun shiga cikin tawagan Khalid ba za ku kai labari ba sannan kai koda kun kai labari in Khalid ya zo ya yake ku nan ma ba za ku kai labari ba kaga kuna cikin ɗayan hatsurra guda biyu in ma ko shi Tulaiha ya kashe ku in ya ji labarin cewa ƴan uwanku ƴan kabilarku suna tare da Khalid ko kuma ko shi bai kashe ku ba in Khalid ya zo ya kasa tunda ku kuna tare da shi Khalid ya yake ku ya kashe ku saboda haka kwanciyar hankalinku zaman lafiyanku ku kyale shi ku zo ku je ku shiga cikin sauran ƴan uwanku a tafi tare da Khalid sai suka gamsu da shawarinsa sai aka yi sa'a taho da mutum kusan 500 suka bar Tulaihatul Asadi suka zo suka shiga cikin tawagar Khalid to Khalid kaga anan gurin ya yi nasara a matakin sa na farko ko sai mataki na biyu da Khalid ya dauka shine sai yayi tunani akwai wata kabila makwabciyar kabilar Banu Tayyi sai ya ce to wanda ba su bi Tulaiha ba bari su ma ya ja su shiga cikin tawagar sa to anan Khalid bin Walid ya ce dan ƙara saurara mu ba ni lokaci gabanin ka ja ɗan wannan kabila din kabilar da Khalid bin Walid yayi tunanin ya je ya same su shiga cikin tawagar sa sune kabilar Jadila a baya ba mu ambace ta ba cikin kabilun da suka shiga cikin wanda suka yi mubaya'awa Khalid Tulaihatul Asadi to Khalid sai yayi tunanin wanda ba su yi masa mubaya'a ba ya je ya jawo su shiga tawagarsa a je a yaki wannan mutumi to anan shi Adi ibn Hatim sai sake cewa dan ba ni lokaci ya Khalid dan ba ni dan time hakan nan akwai fatan in na sake zuwa ƴan wannan kabilar cikin wanda suka yi mubaya'a wa Tulaihatul Asadi su bashi Khalid ya ce na baka lokaci nan ma ya kama hanya ya je ya samu ƴan wannan kabila ya ce kun ga abin da na gaya wa ƴan kabila ta Tayyi kuma irinta zan gaya muku kun ga yanzu akwai wanda ai ba su shiga cikin tawagan Tulaiha ba akwai wanda ba su yi masa mubaya'a ba to suna can sun yadda da Khalid kuma za su shiga cikin tawagan Khalid ku kuma da kuka yi mubaya'a wa Tulaiha in ya ji labari cewa akwai ƴan uwanku ƴan kabilarku suna tare da Khalid akwai yiwuwar ya kakkashe ku in ma bai kashe ku ba Khalid dai kun san shi mayaki ne mai basira mai dabara idan ya zo zai yake ku kuma zai kashe su ma sai suka gamsu da ra'ayin Adi ibn Hatim at-Ta'i sai ya taho da adadi mutum 1000 kaga can ƴan kabilar sun da suka shiga ba su da yawa 500 su kuma ƴan wannan kabilar suna da yawa sai ya taho da mutum 1000 kaga kenan yanzu an samu mutum 1500 da suka kauce daga cikin tawagar Tulaiha suka zo suka jono da tawagar Khalid bin Walid to shine ake cewa cikin ƴan kabilu kaka ba a samu wanda ya zama mafi alheri wa ƴan kabilar sa ba kaman Adi ibn Hatim at-Ta'i kaga wannan zai nuna mana irin hikima da basira da Allah ya ba wa sayyidina Abubakar saboda shi ya tura Adi ibn Hatim At-Ta'i ya tura shi da sako ya je ya isarwa mutanen sa ya tabar da Dulayha wajen janye mutanen sa ƴan kabilarsa kuma ya je yayi abin da ya kamata ya taka rawar gani to yanzu Khalid ya samu dandazo mai tarin yawa wanda suke tare da shi bayan wanda ya fito da su daga Madina to anan Khalid sai ya ci gaba da tafiya zai je ya hadu da Dulayha sai suka yi kitibus da Dulayha wannan wanda ya da'awar annabtar a wani guri da ake kiransa Buzaka kun ji ambaton sunan yazo Buzaka kuma muka ce ruwa ne na kabilar Banu Tayye ko kuma kabilar Banu Asad to anan ne Khalid ya je ya hade da Dulayhatul Asadi wanda yayi da'awar annabta to ana haduwa sai kawai yaki ya rincaje tsakanin bangarori guda biyu bangaren tawagan Dulayha wanda yace shi annabi ne annabin ƙarya da kuma bangaren Khalid ibn al-Walid tawagar da yake jagoranta da Sayyidina Abubakar ya turo su musulmai kenan aka rincaje da yaki Dulayhatu sai je ya shiga matsoraci ne sai je ya shiga cikin mayafi nan ana nan wanda suke mabiyan sa suna nan ana ta gwabza yaki shi kuma yana cikin mayafi aka tambaye shi me kake cikin mayafi wai ana masa wahayi wai Jibrilu yana zuwa masa da wahayi to an samu a bayan mun ji ambaton Uyaynatu bin Hisn ko to Uyaynatu bin Hisn anan gurin yana tare da Dulayhatul Asadi ɗan kabilar sa Banu Fazara ai mun ce Banu Fazara suna tare da Dulayha ko to shi ma Uyaynatu bin Hisn Al-Fazari yana tare da Dulayhatul Asadi aka gwabza yaki suka ligirce suka wahala sai Uyaynatu bin Hisn Al-Fazari dan kabilar Banu Fazara wanda sun bi Dulayhatul Asadi sai zo ya samu Dulayha yace ni Jibrilu bai zo maka da wani wahayi ba sai ya ce wallahi babu komai sai su koma a gwabza yaki in sun wahala sun jikkata sai sake zo dawowa gurin Dulayha yace Jibrilu bai zo da komai yace wallahi har yanzu ba wani abu sai a koma a gwabza yaki shine a na uku da yazo sai yace Jibrilu yazo yace mun akwai wani magana da ba za ka taba manta da shi ba wai shine wahayin da aka masa wai akwai wani magana to me ma'anan wannan akwai magana da ba za ka taba manta da shi ba sai anan gurin shi Uyaynatu bin Hisn sai fahimci cewa wannan fa makaryaci ne kenan da ya yarda da gaske yake shi annabi ne to anan sai je ya samu ƴan kabilar sai yace kai ku zo mu tafi mu bar wannan mutumi makaryaci ne sai suka janye suka tafi to daga nan sai tawagar Dulayhatul Asadi sai ta samu rauni da yawa sai suka yi ta zamiya suna guduwa Khalid ibn al-Walid ya kashe wasu suka gudu to shi anan gurin da yake cikin mayafi yana cewa ana masa wahayi dama akwai ingarman doki ya tanadar saboda ko ta kwana da shi da matarsa sai suka hau sai suka tsere to kaga wannan yaki da aka dan gwabza ai an dan kashe wasu cikin musulmai to nan kabilar Banu Asad da Dulayha ya gudu suka ga kaman ya tabar da su sai suka mika wuya wa Khalid haka kabilar Banu Tayyi su kan dama tun kafin a fara yakin Adi ibn Hatim At-Ta'i ya jawo su sun dawo bangaren Khalid to anan gurin yanzu sun yi babban laifi hankalin su sai ya tashi waɗannan kabilu guda biyu su ne manyan kabilu da suke rayuwa a wannan yanki na Najd da kabilar Banu Tayyi da kabilar Banu Asad suna ga yanzu sun tafka gagarumin kuskure wa khalifa shine wa Sayyidina Abubakar to sai suka yi nadaman abin da suka yi su kan tsayi dama tun farko sun yi nadama tun kafin a fara yaki amma Banu Asad sai da Dulayha ya tsere sannan sai suka yi nadaman abin da suka yi sai suka hada kansu kabilun guda biyu da kabilar Banu Tayyi da kabilar Banu Asad sai suka tura ƴan aike wakilan su gurin Sayyidina Abubakar akan su je su roka musu Sayyidina Abubakar ya musu afuwa bisa abin da ya faru to da ƴan aike suka je shine anan gurin ake mana bayani ja'a wafdu Buzaka min Asadin wa Ghatfana wafdu in an ce wafdu sune ƴan aike ko wakilai na Buzaka wanda suke rayuwa a wannan yanki na Buzaka inda wannan ruwa na Buzaka yake sun tura su ne kabilar Asad da kuma Ghatfan da kabilar Banu Tayyi sun tura tawagar su su je su wakilce su a gurin khalifa su bashi baki bisa abin da ya faru ya musu afuwa to shine lokacin da suka zo gurin Sayyidina Abubakar ai yanzu abin ya fito mana sosai ko da kawai an yi mana cotton din sani ta yanda in mun yi bayanin ma ni ba zai fahimci me ake so a fito da shi ba za dai a ga gudunmawan da sayyidina Umar ba amma yanzu mun fahimci menene qadiyya qadiyya ce ta yakan wanda yace shi annabi ne bayan an yake shi an yi nasara akan sa ya gudu wanda suka bi shi su kuma suka yi nadama shine suka turo wakilan su su zo su bada baki wa khalifa to lokacin da suka zo ila Abi Bakr suka zo gurin sayyidina Abu Bakar Allah yarda da shi yas'alunahu sulha suna roƙon sa suna tambayan sa ayi sulhu su sun tuba su sun yi nadama bisa abin da suka yi nabin wanda yayi ƙarya ce shi annabi ne kuma suka bi shi suna so ayi sulhu to anan gurin sai sayyidina Abu Bakar yace eh za a yi sulhu amma akwai sharadi shine anan gurin yace fayukhayyiruhum bainal harbil mujliyati wassilmil mukhziyati Abu Bakar yace eh zan iya nayi sulhu da ku amma kuma ga sharadi ku zabi dayan abubuwa guda biyu in kun yarda da daya daga cikin guda biyu to zan yi sulhu da ku kuma zan muku afuwa yace in ma ku zabi al-harbul mujliya mecece harbul mujliya shine wannan ta'asa da kuka yi sai Allah dabtar da ku sai Allah dabtar da ku sai an koma an je yanda kuka zubda jinin musulmai kuma sai an je an zubar da jinin ku shine harbul mujliya ko kuma ba ko ba a zubda jinin ku ba a fitar da ku daga gidajenku a karbe gonakinku da kadarorinku a sa a baitul mali wannan horonku kenan mun gane bayanin yanzu sun yi laifi ne in har suna so ya musu afuwa nabin wancan mutumi da yayi da'awar annabta da suka yi su zabi ɗayan abubuwa guda biyu na farko al-harbul mujliya shine a je a kwace dukiyoyinsu a kwace kadarorinsu in sun yarda da wannan to za a musu afuwa wannan na farko kenan na biyu kuma wassilmil mukhziya ko kuma za a yi yarjejeniya da su a yi sulhu da su amma za a kaskantar da su a tabar da su taya za a kaskantar da su a tabar da su yanzu kafirai kafiran amana ba suna ba da jizya ba ayyadin wa hum sagiruna suna makaskanta to su ma sai a musu wannan mu'amalan ta kafirai kafiran jizya to daga baya kuma sai a zo a yi sulhu da su su zabi ɗayan abubuwa guda biyun nan in ma ko wannan ko wancan ko kuma a je a fidda su daga gidajensu da kadarorinsu da dukiyarsu ko kuma su zauna suna makaskanta a yi sulhu da su ba tare da an fidda su daga gidajensu da kadarorinsu da dukiyarsu ba su zabi ɗayan abubuwa guda biyun nan fa qalu sai suka ce sayyidina Abu Bakar hadhihi al-mujliyatu kad arafnaha abin da ya shafi bayani kan mujliya mun san ta a fidda su daga kadarorinsu a kwace dukiyoyinsu a sa a baitul mali wannan sun san shi sai suka ce famal mukhziya to mukhziya kuma me take nufi to anan sayyidina Abu Bakar zai musu bayani zai musu sharhi akan mukhziya me mukhziya take nufi to ina ga saboda kurewar lokaci dangane da bayani kan ita wannan mukhziya din zamu jinkirta shi sai Allah kai mu haduwa ta gaba anan ne in mun ji irin ra'ayoyin da sayyidina Abu Bakar ya bijiro musu da sharuɗa da ya gindaya musu gabanin a musu afuwa ayi sulhu da su shi kuma sayyidina Umar ya ya kalli ra'ayi ko shawarin sayyidina Abu Bakar ko sharuɗan da ya gindaya musu yayi muwafaka akai ko kuma yayi fito na fito da shi ko yayi muwafaka ma wasu ya nuna ra'ayinsa sabanin wasu wannan insha Allah in Allah ya kai mu halka ta gaba zamu duba waɗannan bayanai abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya bamu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh